Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon FM 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakub mai kirri ne tare da Sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin.
Me magana su matan da ba kiran ka kai kaje kai da kanka. Ai abin da akai mutum fosin shine za a ce gashi. Wannan kasuwa ne dama ta gaji ka samu ta gaji ka fadi.
Malam Yazid Muhammad kenan yake tsokaci akan wani shirin saka jari don samun kazabin riba. Sannan akwai kuma rahoto akan taimakon kuɗi da wasu talaka suka samu a Katsina. Haka kuma muna da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta kawo muku da kuma sharhin wasu jaridu na Amurka da Nazira Hausawa zai gabatar. Akwai sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka za ta dauki mataki kan Rasha da duk wata gwamnatin kasar waje da ta yi kokarin yin katse London cikin zabenta. Idan babu kokonto cewa wata gwamnatin kasar waje ta yi kokarin ta yi illa ga sahihancin zabenmu, akwai buƙatar mu ɗauki mataki kuma za mu yi. Shugaban na Amurka ya ga tashar rediyo da talabijin na NPR a hira da suka yi wadda za a saka a safiyar yau Juma'a a nan Washington, a nan Amurka. Wasu matakan za su zame na zahiri, wasu kuma ba za a bayyana su ba. Hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ta tantance cewa masu satar shiga kwamfutoci sun yi kutse cikin na'urori masu ƙwaƙwalwa a helkwatar jam'iyyar Democrat da zimmar satar bayanai da aka fallasa da za su tozarta shirin yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton domin hakan ya taimaka ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump shugaban Amurka mai jiran gado. A halin da ake ci kuma shugaban na Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi zargin cewa wannan maganganun wani yunkuri ne na yi masa zagon ƙasa saboda nasarar da ya samu a zaben ƙasar inda ya doke abokiyar karawarsa Hillary Clinton. Fadar White House shugaban Amurka ta yi ce ko kusa ba haka maganar take ba. Sakataren tsaro na Amurka Ashton Carter ya sake tabbatar wa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba ta haka muhimmiyar rawa a fafatawa da ake da kungiyar mayakan sa kai ta ISIS ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin nan ta Donald Trump. Carter, wadda ya jawabin buɗe taron a tsare-tsare na Amurka da kawayenta na ƙarshe ƙarƙashin jagorancin wannan gwamnati ta Obama, a taron da ayar tambaya da ta mamaye taron shine kan irin dabarun da gwamnati mai jiran gado za ta ɗauka fafatawa da tsagerun ISIS, abinda ƙasashe da ke Turai suka damu su sani. Ƙarƙashin shugaba Obama, Amurka tana da dakaru 5,000 a Iraki, ta gwammace amfani da ƙananan tawagogin sojoji na musamman da masu ba da shawarwari ga sojojin ƙasashen wajen yaƙi da waɗannan mayaka. Sai dai shugaban na Amurka mai jiran gado da ma mutumin da ya zaɓa ya zama sakataren tsaro duk sun soki yadda Amurka take tunkarar wannan yaƙi. Har ma Janar Mattis mai ritayin yana cewa sabuwar gwamnatin za ta gaji matsaloli ne kawai kan dabarun da Amurka take amfani da su wajen yaƙi da tsagerun. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai da suka gudanar da taron koliji a Alhamis a birnin Brussels sun amince za su ƙara wa'adin takunkumi da ƙasa suka ƙaƙaba a Rasha na wasu watanni shida. Taron na wuni ɗaya ya kai har cikin daren jiya Alhamis, wanda ya kawo ƙarshen shekara guda mai cike da ruɗani ga kungiyar mai wakilai 28, yayin da ake ci gaba da ayar tambaya kan makoma da kuma tasirin kungiyar mai ƙasashe 28. Batun ƙara tsawon takunkumin kan Rasha bai zo da mamaki ba, domin ko a farkon wannan mako an ji shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Francois Hollande suna bayyana goyon bayansu kan fara da takunkumin, ganin Rasha ta kasa mutunta yarjejeniyar da aka ƙulla a Minsk dangane da rikicin da ake yi a Ukraine. Ƙasashen suna ɗaukar wannan matakin ne duk da matsin lamba daga masu zuba jari da ‘yan kasuwa a Turai, ciki har da Jamus ɗin, na ganin an rage ko janye takunkumin baki ɗaya. Masu fashin baki suka ce rashin ƙwarin gwiwa na ci gaba da aiki da takunkumin da aka ƙaƙaba a Rasha ba zai rasa nasaba da ƙudurin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump na aiki ƙud da Rasha wajen warware matsaloli da kuma yaƙi da ta'addanci. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross da wasu ƙungiyoyi da suke ayyukan jin ƙai sun ce kimanin farar hula 2,000 ne aka kwashe daga birnin Aleppo jiya Alhamis, cikinsu har da waɗanda suka raunata. An ga jerin gwanon motocin jigilar majinyata da wasu manyan bus-bus masu launin kore suna barin birnin da yaƙi ya daidaita, wanda ya kasance cibiyar tarihin musulunci da al'adun Laraba kamin yaƙin basasar ƙasar da ta shiga ya daidaita wannan birni. Motocin sun bi ta yankin da ke hannun gwamnati kamin daga bisani suka shiga wani yankin da ke hannun ƴan tawaye a lardin. Wasu daga cikin fararen hulan sun gode wa Allah da ya tsayar da su duk da cewa sun bar gawarwakin ƴan uwa da aminansu ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da a da makarantu ne da gidaje da kuma wuraren kasuwanci. Jiya Alhamis ne gwamnatin ƙasar Malawi ta ba da sanarwar ware wani yanki na musamman kuma irinsa na farko a nahiyar Afirka, inda za a yi amfani da ƙananan jirage da ba su da matuƙa na aikin farin kaya domin kai saƙonni ga al'umma. Daraktan hukumar da take kula da zirga-zirgar jiragen saman fasinja na ƙasar Alfred Tilatila ya ce galibin shirin na gwaji yana samun goyon bayan asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Ƙarƙashin shirin, jiragen za su yi jigilar jini da ya bushe wadda aka ɗauka daga yara da aka haifa da cutar ƙanjamau ko sida. A cikin watan Maris ne Malawi ta samu nasarar kammala shirin gwajin aikin da jiragen a yanki mai faɗin kilomita 10 daga wata cibiyar kiwon lafiya zuwa babban asibiti da ke birnin ƙasar wato Lingue. A halin yanzu, ƙasar tana amfani da babura ko motocin jigilar marasa lafiya wajen yin wannan zirga-zirga, amma hukumomin kiwon lafiya suka ce tsadar mai da kuma rashin kyawun hanyoyi suna janyo jinkiri mai yawa wajen kai waɗannan muhimman buƙatun kiwon lafiya.
Imamu Ali kenan aka ji da labaran duniya a sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, za mu faro da hotonin namu ne a jihar Lagos ɗin Najeriya, inda wakilinmu Babangida Jibrin ya shirya mana rahoto akan wani shiri da ake saka jari don samun ƙazamin riba da aka fi sani da MMM.
Shi dai wannan tsari na juya kuɗaɗe tare da ba da ƙazamin riba ga wanda suka saka kuɗaɗen nasu mai suna MMM. An bayyana cewa an fara gudanar da shi ne a ƙasar Rasha a shekarun baya kafin hukumomi su haramta amfani da shi, a yanda kuma daga bisani masu gudanar da wannan tsari mai tafiya tamkar banki suka koma ƙasar Afirka ta Kudu da kuma Zimbabwe, inda ɗimbin mutane suka saka maƙudan kuɗaɗe a ciki, amma kuma daga bisani irin waɗannan kuɗaɗe suka salwanta a sakamakon ruguje wannan kamfani. Daga bisani dai wannan kamfani ko kuma tsari na juya kuɗi ya zo Najeriya, inda 'yan Najeriya dama kimanin miliyan 3 suka saka jari a ciki, inda kuma ake jujjuya kuɗaɗen nasu tare da samun ƙazamin riba. To sai dai kuma kwatsam wannan kamfani ya bayyana cewa zai rufe kamfanin har na tsawon wata ɗaya. To koya masu zuba a jari a wannan kamfani suka ji da wannan sanarwa, ga dai abinda wani da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini ta wayar tarho.
China is the market funding tagane kade wuraren nan sha ta mu provide wato da rate ka san su ba kuna din da ba su zama customer kuma shine da.
To sai dai kuma a inda masu ajiya ke ci gaba da bayyana fatan cewa wannan kamfani zai dawo tuni hukumomin Najeriya, musamman ma dai babban bankin Najeriya da kuma sauran bankuna a ƙasar suka fara gargadi ga jama'a cewa su guji saka kuɗaɗensu a cikin irin wannan tsari da ake gudanarwa, wanda suka ce ba shi da bambanci da tsari ko kuma bankuna na damfara da aka sha kafawa a sassa daban-daban na jihohin Najeriya. Yanzu haka ma dai wasu rahotanni da ba tabbatar ba na cewa ƴan Najeriya da dama ne dai suka yunkurin kashe kansu sakamakon amfani da wannan dama. To koya sauran al'umma yake ganin wannan tsari na juya kuɗaɗe, ga dai abinda Malam Yazidu Muhammad ke cewa.
To masu wannan sana'a dai wanda Allah ya taimaka kan samu wani abu, wani kuma ya sa faɗi dama haka take tunda shacece ba kasuwa ba ce balle kace ko kasa idan ka sai da ka ci riba.
Yanzu an ban labarin rufe wannan shafi da wannan caca, wasu ma har suna suma, wasu na mutuwa, kai mamaki.
Me magana suma tunda ba kiran ka aka fa kaje kai da kanka. Ai abin da akai mutum fosin shine za a ce gashi. Wannan kasuwa ne dama ta gaji ka samu ta gaji ka faɗi.
Yanzu dai a yanda ƴan Najeriyan ke ci gaba da tsamayin dawowan wannan kamfani, rahotanni na cewa kamfanin ya bulla kasar Kenya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Tuma dalla, a yayin da wasu suke zaman zullubin fitowar kudadensu daga shirin na MM, wasu talakawa kuma a jihar Katsina suna nuna farin cikinsu ne dalilin tallafin kuɗi da suka samu daga wani ɗan siyasa da ake kira Alhaji Kabiru Masari, da ga kuma wakilin wato Zaraddin Sani Funtuwa da ƙarin bayani.
Alhaji Kabir Ibrahim Masari shine sakataren jin daji da walwalar jama'a na jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya. Yayi ƙarin bayani akan wannan tallafi da ya bada a garin na Kafar.
Abin da Allah ya hore mana muka samu, mu gwada musu godiyar mu, mu yaba musu, mu ƙara musu ƙarfin gwiwa yanda kowa zai dogara ga kanshi. Da fatan cewa in Allah ya sa mutane da gaske suke yi, suna son su taimaki kansu. Dan abin da Allah ya sa aka basu, muka ga kowa ya fara sana'a. Insha Allah za mu yi kokari mu ci gaba da tallafa musu duk bayan wata uku wannan program din zan ci gaba ne shi a karamar goma kafir saboda taimakawa mai girma gwamnatin jihar Katsina da gaban kasar tarayyar Najeriya.
Kamar menene kuka rarraba ma waɗannan al'umma?
Kuɗi ne muka rarraba, akwai category A mai 100,000, akwai masu 50,000, akwai masu 30,000, sannan akwai masu 20,000.
Ka ce in kuka ga wani wanda ya nemi ya bata waɗannan kuɗi za ku dauki wasu matakai akan shi. Wani irin matakai ne za ku dauka?
Sai mu gale shi tunda bai san ciwon kanshi ba, sai mu rabu da shi. Mutane abinda suke takama koko muna son mu kawar da tunanin dan adam. Yanda aka dauki siyasa cewa sai kai rishin kunya ko kai zage-zage sannan a kira ka ai maka wani abu, muna so mu gwada mutane cewa wannan tsarin ba zai je ko ina ba. Za mu karfafa mutumin da yake son ya zama mutumin kirki, za mu karfafa mishi gwiwa. Muna fatan za su yi amfani da abin da suka samu bisa kan dalilin da yasa aka ba su wannan tallafi din.
Jigo a jam'iyyar APC a karamar hukumar Kafur, Malam Salmanu Bala Kafur ya ce su a matsayin su na dattawa za su ci gaba da ba da wannan tallafi da dukkan dan abin da suke samu domin ci gaban waɗannan al'umma.
Na hada ƙarfi da tsaye da waɗanda suke samun manyan kwangiloli da waɗanda suke zaba akan kujera duk lokacin nan wata ɗaya wata biyu ko uku su kawo abin da za su kawo a tara ko su tsara mu ga kuma nan gaba wasu za su ba su taimaka mu.
Kuma ina sabuwar ƙasa shine shugaban jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar ta Kafur a nan jihar Katsina baiwa matasa shawarar dogaro da kansu yayi.
Ku kanku matasa ina so in ba mu shawara gaskiyar magana mu dogara da kanmu mu sama makawo nan ma'abi karkare na sana'a kai kokarin yi ta abin da ke hannunka wai ne shugaban gwamnati namu da kuma ba siyasa kadai suka tafi haske ba.
Wani wanda yana daya daga cikin waɗannan al'umma da suka samu wannan tallafi, Malam Hamza Raja, ya yi alƙawarin yin sana'a da wannan kuɗi da aka bashi tare da yin godiya ga waɗanda suka bashi wannan tallafi.
Mai girma a babban yadda namu muna tare da ku fa Allah ya muku jagora kuma Allah ya saka muku alheri.
Zaruddin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Zaruddin, kafin mu gabatar muku da shirin kallabi a shakata da wannan wakar.
Yeah.
Madalla a gaida marigayi Abu Kalangu. To yanzu kuma kuna sauraron wayannan shirye-shirye ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 2 kenan da minti 15 a nan Washington DC na dare. To ga shirinmu na gaba kallabi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba a makon da ya gabata na fara hira da malama Dina Musa Yaro, mataimakiyar shugaban kungiyar da ke taimakawa wasu kungiyoyi samun rance wanda ake kira Amfen a takaice. A shirin mu na yau malama Dina ta yi mana bayani akan kungiyar ta kanta mai suna Hisab Women Welfare. Shin ko waɗanne irin ayyuka wannan kungiyar take yi? Tambayar da dai mata kenan. Sai ta ce
Hisab Women Welfare Development Initiative kungiya ce wadda aka kafa ta domin taimakawa mata, matasa da nakasassu. In an ce matasa kin ga maza da mata kenan. Wato na kan ji dadi a matsayina na mace, in ga mace tana cikin walwala, domin na tabbatar da idan tana cikin walwala to za ta iya kula da iyalinta. Mu mun sani rashi yakan kawo damuwa. To na zauna na yi tunani da wasu tare da ni muka ga to me za mu yi mu taimaka ma rayuwar mata domin su rika samun walwala cikin rayuwarsu a gurgurdan abin da Allah ya hore mana da ya hore musu. Kuma akwai matan da suna da kuɗi amma ba su san yadda za su juya kuɗin ba. Akwai matan da ba su da kuɗin amma sun iya sana'a. Akwai matan da su kuma so suke su koyi ABCD. To shi yasa a wannan ma primary da muke da ita Nazire and Primary School akwai sashi na adult education yanzu da muka bude, wanda duk matan da take so ta koyi akalla dai arithmetic
lissafi kenan,
rubutu da karatu in ta zo nan za ta iya koyi shi. Yawwa, so mukan bada bashin mu idan suka zo a kungiyance za su register da Hisab Women Welfare. Daga nan sai su cika duka ka'idojin, sannan aka ba su rance wasu za su yi wata uku, wasu za su yi wata shida, wasu za su iya biya sati-sati, wasu kuma wata-wata. Kuma bashin mu yana da sauki domin babu inda za ka je ka samu rance irin wannan. Kamar yadda muka sani durance aka dora wani abu a kai.
To malama, kamar yanzu wasu sun ji wannan bayanin naki kuma za su so su je neman rance daga kungiyar Hisab, ina za su?
To ofishin mu na nan a post office na Malumfashi wanda yake kan hanyar Kano. Ainihin a post office din to akwai sashen da shine namu. So fitaccen wuri ne, ba a boye yake ba. Mutum yana iya zuwa nan ya zo ya same mu domin ƙarin bayani. Sannan already muna cikin local governments guda 5
ƙananan hukumomi kenan.
Ƙananan hukumomi a yanzu haka da wannan shirin muna Funtuwa, muna Bakori, muna Kafur, muna Malumfashi, sannan muna Kankara. So yanzu akwai project din da zamu fara da UNICEF,
wato hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kulawa da harkokin yara kenan.
In Allah ya yarda cikin shekara mai zuwa inda muke so mu yi aiki cikin local governments guda 2. To har yanzu ba mu san wace local government ce za ta yi sa'a mu shige ta da wannan project din ba. Project ne za mu yi na UNICEF.
To ta yaya aka kuka samu gayyatar UNICEF?
Yawwa, to shi zan koma wancan matsayi na wani amfin. A wannan ofishi na amfin duk kungiya da ta zo irin wannan takan zo a wannan platform ɗin. So idan ta zo mu daga nan ofishin amfin za mu aika ma wasu kungiyoyi namu bisa ga abinda aka kawo to za mu zabi kungiyoyi mu aika musu mu ce to ga wani abu ya zo ku zo a koya muku ko ku ji abinda wannan kungiya ke tafi da shi to yanda muke samun link da wasu kungiyoyin kina so da abin ya zo an fi muna cikin waɗanda aka gayyata mu zo mu sanin memorandum of understanding wato wata hannu ne na yarjejeniya cewa za mu yi aiki tare
to kamar me da me kuke shirin yi da hukumar ta UNICEF
wani product ne na sanitation wato wani abu ne wanda yake da dangane da tsaftace muhalli to bisa ga abin da na gani design ne na yadda za a samu makewayi mai tsafta to ba mu ne kungiyar Hisab Women Welfare Development Initiative za mu gina ba amma kungiyoyi ne cooperatives da suka register da mu a wannan local government din su za mu ba rancen kudi sai su gina waɗannan makewayin
ma sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma sati mai zuwa ɗan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar ta malama Dina Musa Yaro da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
madalla a gaida Maryam Dauda da bakwarta yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa zai gabatar muku da wasu daga sharhin jaridun nan kasar Amurka
sharhin jaridin Amurka a wannan makon cikin sharhin jaridin Amurka za mu fara da jaridar Washington Times Jaridar ta rawaito labarin da ke cewa wani babba da ke da alaka da kungiyar masu bayyana asirai ta hanyar yanar gizo wacce aka fi sani da WikiLeaks ya bayyana cewa ya karbi wasiƙun email na campaign din Clinton ne daga hannun wasu ƴan tsegumi na jam'iyyar Democrat da suka kyamaci yadda Clinton ta tafi da al'amuranta. Yayin da fadar gwamnatin Amurka ta White House ke zargin Russia da yin kutse a ranar Laraba da kuma saka hannu a cikin zaben Amurka kuma zababban shugaban Amurka Donald Trump na da masaniya akan kokarin Moscow a madadinsa Craig Murray tsohon jakadan kasar Uzbekistan a Burtaniya kuma wanda yake da kusanci da shugaban kungiyar ta WikiLeaks Julian Assange ya bayyana a rahoton da jaridar Daily Mail ta rubuto cewa ya hau jirgi har izuwa Washington DC a wani asirtaccen wuri inda ya karbi wasiƙun email din a wata majiya a cikin watan Satumba Mr Craig yace Ya karbi sakon a wani fili mai itatuwa dake kusa da Jami'ar Amurka. Ya ce babu daya daga cikin wasiƙun da ya fito daga Rasha. Hakanan ya shaidawa wata jaridar Burtaniya cewa majiyar tana da shaida ta shari'a dangane da bayanan domin takardun sun fito ne daga cikin gida. Har ila yau a jaridar ta Washington Times dai ta rawaito labarin Kim Jong-un da ya bugu da giya kuma ya barazana ga shugabannin sojojin kasar sa har sai da suka yi kuka. Labarin yace da alama shugaban mulkin sojan na Korea ta Arewa ya ji dadin yin tatul da giya game da barazana ga shugabannin sojojin sa har sai da suka shiga yanayi na tausayi a wata tafiya da yayi zuwa palace ta lokacin zafi shugaba Kim Jong-un ya sha giya yayi tatul inda ya waiwaya kan manyan jami'an sojojin sa da suke kusa da shi kansu rubuta abubuwan da suka yi na kasa cimma wani abu ko kuma abin kunya sakamakon tsoron hukunci mai tsanani ko kuma kora ta dole da yawa daga cikin su suka barke da kuka washe gari bayan ya tashi daga barci bai iya tuna wannan hargido da yayi ba sai kuma mu leƙa jaridar USA Today Jaridar ta rawaito labarin da ke bayani kan fadar gwamnatin Russia wato Kremlin ta kira zargin da gwamnatin Amurka ke mata na saka hannu dumu-dumu a cikin harkokin zaben Amurka da zancen banza. A ranar Alhamis ne fadar ta Kremlin ta yi watsi da zargin game da kiran shi zancen banza a wani rahoto da kamfanin yada labarai na NBC ya rawaito cewar shugaban kasar Russia Vladimir Putin da kansa ya yi kokarin amfani da damarsa a wajen zaben shugabancin kasar Amurka na shekarar 2016. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ya faɗa wa masu neman labarai cewa ya yi mamaki kwarai a lokacin da ya ga wannan labari ya ce ina ji wannan ba wani abu bane illa shashanci babu yadda za a yi wani yarda da wannan al'amari kaɗan daga cikin sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara a wannan sati Nazir Ahmad Hausawa sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya
kuma da Allah a gaida da Nazir Hausawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana
Assalamu alaikum Tashi Hafsa na DOA. Mai magana Hafiz Balaraba Gusau daga jihar Zamfara a Najeriya. To hakika abin da nake so in bayyana a yau shine dangane da ainihin da matakin da sanatoci suka dauka na watsi da shugaban hukumar EFCC Maguru a matsayin su tabbatar masa da mukamin sa. To hakika wannan abin bai zo mana da mamaki ba. Ganin inda ya da kufa yake sanya ga yayi aiki ba dare ba rana na ya hukunta jami'an tsaron da yake mu inda yake tunanin suna yi ma Najeriya zagon kasa yana kuma aiki ba dare ba rana na tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa waɗanda ke ma Najeriya zagon kasa ko tattalin arziki zagon kasa ba su kai gaci ba. Wannan ya nuna a ƙarshe cewa sanatocin Najeriya akwai wata manufa a ciki. Nagode sashen Hausa na DOA mai magana Hafiz Balaraba Gusau shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina magana da Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. Ina taya Amina Muhammad murnar samun mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya da Allah ya ba ta. Ubangiji Allah ya ce a tirko. Wannan mukami ina mata murna tunda ita ɗan Najeriya ce babu ɗan Najeriya da ya taɓa samun wannan mukami. Saboda haka ina mata murna ina jinjina mata Allah ya cire riƙo Ubangiji kuma Allah ya sa a gama lafiya. Daga Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa American su ya kebin Najeriya mazauni Owari. Ni yana kira ga talakawan Najeriya baki ɗaya. Ya kamata mu yi shuri da 'yan majalisar Najeriya don ba mu ga unhaninsu ba. A haitaba sun su gaba ɗaya ko da sun zo kara kowa ya zaɓe su. Ko bayan haka a cikin kundin mulkin Najeriya a soke 'yan majalisar tarayya da sanatoci baki ɗaya. Mu yi watsi da su da daga bauda ba su da wani unhanin komi. Abinda unhaninmu shiyamomi na ƙananan hukumomi su ma yanzu gwamnoni suna zalunci sai ƙarshen mulki za su yi zaɓe. To a gyara a ji tsoron Allah. Don Allah ya ba mu shugaban ƙasa jarirtacce wanda yana son a hanyar sa gaskiya a kasar nan. To Allah ya ba mu goya baya da masu ba shawara na kwarai ba mu san Allah ba. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa American suya daga Shebin Najeriya mazauni Ode.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Washington za ta ɗauki mataki kan Rasha da duk wata gwamnatin ƙasar waje da ta yi ƙoƙarin yin katsa London cikin zaɓen Amurka. Idan babu kokonto cewa wata gwamnatin ƙasar waje ta yi ƙoƙarin ta yi illa ga sahihancin zaɓenmu, akwai buƙatar mu ɗauki mataki kuma za mu yi. Shugabannin Amurka ga tashar rediyo na talabijin na NPR a hira da suka yi wadda za a saka a safiyar yau Juma'a a nan Amurka. Wasu matakan za su zame na zahiri, wasu kuma ba za a bayyana ba, in ji shugaba Obama. Hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ta tantance cewa wato hukumomi a Rasha su suka yi kutse cikin helkwatar jam'iyyar Democrat inda suka saki bayanai da zimmar wato tozarta yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton. Sakataren tsaro na Amurka Ash Carter ya sake tabbatar wa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a fafatawa da ake yi da ISIS ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnati da Donald Trump zai yi wa jagoranci. Carter ya yi jawabin buɗe taron tsare-tsare na Amurka da kawayenta na ƙarshe ƙarƙashin gwamnatin Obama a Ingila a taron da ayar tambaya da ta mamaye taron shine irin rawar da sabuwar gwamnatin Amurka za ta taka a fafatawa da ake yi da ISIS. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai da suka gudanar da taron ƙoli jiya Alhamis a Brussels sun amince za su ƙara wa'adin takunkumi da suka ƙaƙaba a Rasha na wasu watanni shida. Taron na wuni ɗaya ya kai har cikin daren jiya Alhamis wanda ya kawo ƙarshen shekara guda cike da ruɗani ga ƙungiyar mai wakilai 28.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin shirye-shirye rahotanni da wato ainihin abubuwa da zai kunshi shirinmu na wannan lokacin. A hali yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wato sahabu Imamu Aliyu da mai bada umarni wato Solomon Abu da kuma injiniyan na wannan safe wato Darrell Smith. Baba ya kuma ƙirri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya.